الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة عشرين رمضان هجرة تدود داري حدود أربعين دا حدو داي داي دشاء دايا غواتهم حدو شكرة تدود بيو دا عشرين دا أكو زامة شغبا دا تفسير سورة سبعي دا آية عشرين دا أكو إن شاء الله karatu mu na yau yana dauke da bayanin firgitar mazauna sama. Akwai malamin tafsiri da ake kiransa Abdul Haqq ibn Atiyya mai tafsirin Al-Muharrar Al-Wajiz, yana daga cikin tafsirai masu albarka, Allah mu daukake masa rahma. Ina tafsirinsa a mujallar na bakwai shafin 181 ya ce wa inna quraishan wal arab kana minhum man ya'budul mala'ika, kuma wannan ba ma shi kadai bane, kusan duk malaman tafsiri sun faɗa haka nan, malaman tarihi, quraishawa, larabawa, kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna bautar mala'iku. Babu shakka akwai masu bautar mala'iku a cikinsu. To me dalilin da yasa suke bautar mala'iku? Sababi kamar guda biyu, akwai dalilai da yawa, dalilai daban-daban, kamar Al-Fakhrur Razi a tafsirinsa ya fi gabatar da bayani mai tsayi dangane da wannan addini na bautar mala'iku. Akwai dalilai daban-daban da yasa suke bautar mala'iku. Daga cikinsu akwai waɗanda suke cewa na'buduha litashfa'a lana, suna bautar mala'iku ne saboda mala'iku su yi ceto gare su. Akwai waɗanda suke bautar mala'iku saboda mala'ikun suna da iko a sama, suna da iko a sama, wato suna taimakon Allah kenan. Mala'iku suna da iko, don haka yasa suke bautansu kamar yadda ake bautan Allah tabaraka wa ta'ala. To shi yasa ƙarshen wannan sura Allah madaukaki yake gabatar da bayani game da halittar mala'iku din, wani sashi na ilimi da ya shafi mala'iku. To da farko Allah yake musu tambaya, ولد الذين زعمتم من دون الله. الله يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم كغايا ومسو ku kira waɗanda kuke riya cewar sun cancanta a bauta musu, min dunillahi, waɗanda ba Allah ba, ku kira su. La yamlikuna miskala zarratin fi samawati wala fil ardi, ko su mala'ikun ba su mallaki gwargwadon ƙwayan zarra ba a halittar samai ko a halittar ƙasa, hatta su kansu mala'iku. Wa ma lahum fihima min shirkin, kuma su waɗannan mala'iku ba su da tarayya da suka yi da Allah ta wajen halitta ɗin. Wa ma lahu minhum min dhahirin, kuma shi Allah bai nemo ni mai taimako a cikinsu ba. Wannan waɗannan dalilai guda uku dalilai ne masu ƙarfi da suke nuna abin da yasa za a iya bautan wani. Me yasa za a iya bautar wani? Saboda ɗayan uku ɗin nan ne, ko dai ya mallaki wani abu, ko kuma yana da tarayya da Allah ta wajen halittar wannan abin, ko kuma ko da babu tarayya ya taimaka ma Allah yace sa kaga Allah yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas abubuwa guda uku dinnan ibn taymiya al-litafin majmu'u fatawa yana mujallad 15 shafi na 406 yace fanafal mulka mutlaqan wannan ayat ta nuna cewar mala'iku ba su mallakan komi babu abinda mala'iku suka mallaka domin idan aka ce la yamlikuna miskala zarratin fi samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin baya ga cewar ba su mallaka ba kuma ba su hada hannu da Allah aka halitta ba to sannan kuma ba su ba da taimako ga Allah wajen yin su ba a babu sai dai Allah ya sa su aiki amma ba da matsayin suna taimakon shi ba idan ka ji an ce mala'iku suna aiki ba taimakon Allah suke ba suna yi masa aiki wannan aikin ibada ce kuma koda babu su wannan aikin za a yi to shine ya rage abu daya wanda kuma mala'iku mutane suke bautan mala'iku a kansa wato saboda samun ceto suna ganin mala'iku tunda suna sama kaga in ka samu kusantar mala'ika kamar ka kusanci Allah ne me Allah ya bada amsa anan
wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adna la hatta idha fuz'a 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum قالوا الحق وهو العلي الكبير
ولا تنفع الشفاعة عنده شيتو باي تاثيري اوجان الله شيتو باي امفانا اوجان الله الا لمن اذن له سي غا وندا الله يا مسا اذني ني دان بابو اذني بابو مي ايكون مغانا دا الله سي دا اذني تو شيني الله يكي سنار دمو zaman da mala'iku suke yi a sama ba irin zaman da ka tsammani ana yi a nan duniya bane a'a domin abin da yasa mutane ke bautar mala'iku ko suke neman ceto wurin su suna ganin kamar tunda an ce mala'iku na kusa da Allah idan kana da bukata in ka samu sanin mala'ika to sai mala'ikan ya matsa kusa da Allah ya ce to wani da ya ce ga Allah taimaka masa kaga haka ake neman alfarma a duniya a ba haka mala'iku suke ba a sama zaman su ba haka yake ba zaman su ba haka yake ba Allah madaukake yace hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai ta kai ga an cire tsoro da razana daga zukatansu wato suna samun firgita su mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala idan yayi magana mala'iku firgita suke suna suma to kaga zaman da ake ba zama ne irin na sarki da fadawa anan ba a'a wadanda ke sama rayuwar su ba irin ta wadanda ke zama a doron kasa bane wannan fasaran Abdullahi ibn Abbas kenan yace da Allah yace hatta idza fuzzi'a an qulubihim wa tukhliya an qulubihim alfaza'u an cire firgita razana da ya samu zukatansu idan an cire wannan yana nuna cewa mala'iku suna da zukata kuma mala'iku suna firgita sannan kuma suna suma to dalilin da yasa suke suman saboda maganar Allah tabaraka wa ta'ala to idan aka cire wannan firgita daga zukatansu qalu idan sun farfado su ce ma za qala rabbukum me Allah ya ce qalu al-haqqa sai wasu mala'ikun su ce ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyul kabir kuma Allah shine madaukaki Allah babba ne to shine ibn taymiya yake cewa fala yamliku makhluqun ash-shafa'ata bihalin babu wata halitta da ta samu damar ta yi ceto ta kowane hali wala yatasawwaru an yakuna nabiyyun faman dunihi malikan laha annabin Allah ne mala'ikan Allah ne babu wanda ke da mallakar ceto sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Bal haza mumtani'un kama yamtani'u an yakuna khalikan wa rabban, yanda ba a iya samun mai halitta sai Allah, babu mai kulawa da halitta sai Allah, babu abin da ya cancanta halitta ta bauta masa sai Allah, to haka na kuma babu mai ba da damar ceto sai Allah. Wato Allah kadai yake ba da damar a yi ceto kafin a samu ceton. Zaman mala’iku ba haka nan yake kawai ba. Haka nan a littafin Ibn Taymiyyah da ake kira Al-Jawabu Sahih, yana juz'i na uku shafin 154. فإنه لما دعاهم إلى التوحيد a lokacin da Annabi Muhammad ya kira mutanen Makka ku kadaita Allah ta ibada, ku daina bautan kowa, wa bayyana annama yad'una min dunillahi, wadanda kuke bauta ma din nan kuka bar Allah, la yamliku miskala zarratin fis samai wala fil ardi, babu wanda ya mallaki koda gurgudan kwayan zarra a sama ko a ƙasa, duk wanda aka bauta ma inda ba Allah ba, wala huwa sharikun, sannan kuma bai yi tarayya da Allah ta wajen halittan ba, wala huwa zahirun kuma bai taimaka ma Allah ba, ba shi yayi halittan ba, bai yi tarayya da Allah ta wajen halittan ba, to sannan kuma bai taimaka ma Allah ta wajen halittan ba. Nafa bizalika jami'a wujuhi shirki, saboda ka Allah ya kore dukkan wata fuska ta yin shirka gare shi. Fa inna man yushrak bihi imma an yakuna lahu mulkun, idan aka ce ana bautar wani, to ko dai saboda yana da mulki, yana da iko, aw sharikun fil mulki, ko ko ya zama yana tarayya ta mulki din, aw yakunu mu'inan, ko yana taimakawa. Fa idan tafatis salasatu, idan ya zama abu uku din nan babu su, idan dai babu ɗayan uku din nan, lam yabqa, babu abin da ya rage game da abin da su larabawa suke aikatawa, illa shafa'a, sai dai ceto kawai, to nan ma ceton sai Allah ya kore shi, ya ce la tanfa'u indahu illa liman azina lahu, babu wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya mar izini. To idan ko sai Allah ya yi izini, kaga Allah ba zai yi mala’ika izini ya yi ceto ga kafiri ba, sai ga wanda Allah ya yi izini ake iya yin ceto, kuma ceton nan ba wai mala’iku kawai ba, hatta annabawan Allah. Ya riga ya tabbatar la tanfa'u shafa'atu mutlaqan indahu illa liman azina lahu, ceto baya amfana sam a wurin shi sai ga wanda Allah ya masa izini. Babu shakka ayin nan ta samu hadisai da aka samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda suke bayanin ma'anarta, tana daga cikin ayoyi wanda suka samu halan fassara, har ma ta kai ga majalisin Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Abdullahi bin Mas'ud a majalisinsa akwai manyan tabi'ai, yanda aka samu labarin Masruq bin al-Ajda'i, wanda tabi'i ne, almajirin Abdullahi bin Mas'ud, ya ba da labari ya ce mu almajirin Abdullahi bin Mas'ud sai muka zauna muna la'akari da ita wannan aya, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lahu hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Menene fassaran wannan aya, menene dalilin saukar wannan aya? To da suka ga fahimtar su ta kasa gane abinda Allah madaukake yake nufi, domin farkon maganar ana magana ne akan ceto, a ƙarshen maganar ake nuna waɗanda suka suma ba su iya magana, sai Allah ya cire wannan razana take zukatansu, suna farkawa ga abin da suke cewa madha qala rabbukum, in ka dubi ayan sai ka ga kamar tana da rikitarwa ta wajen fahimta. Saboda haka sai suka tambayi Abdullahi bin Mas'ud, yace sa'alna Abdullah, sai muka tambayi Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Walaula Abdullahi, in ba dan Abdullahi bin Mas'ud ba lam najid ahadan yukhbiruna da ba mu samu wani dan adam wanda zai fassara mana wannan aya mu gamsu ba ha Abdullahi bin Mas'ud shi ya fassara mana sai muka gane idan ba ka samu sahabi wanda ya maka fassara cikakkiya ba ba za ka fahimci me Allah yake nufi a wannan aya tunda Allah bai kira sunan mala'iku ba bai kira sunan mutane ba bai kira wata halitta ba illa dai ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir sai Abdullah bin Mas'ud ya ce bari muku bayani ku gane abinda Allah madaukake yake faɗa a wannan aya idza takallama Allahu bil wahyi idan Allah yayi magana a sama tunda Allah tabaraka wa ta'ala yana sama ne wadannan sune abinda suka tabbata a hadisan manzon Allah sune hujjoji da suka tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana saman al'arshi to idan Allah yayi magana wannan magana da Allah yake yi ba kowa yake jinta ba saboda haka ake kiran maganar wahayi wahayi ne wannan wahayi ba za su gane me ake faɗa ba idan dai Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana sami'a ahlu samawati Abdullahi bin Mas'ud ya ce waɗanda suke sammai kaga kenan daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai waɗanda suke sammai kuma ba lallai ba ne sai mala'iku saboda akwai annabawa ma akwai halittun Allah daban-daban Allah kaɗai ya san halittun da ya aje a sammai amma abinda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa ya ce duk wanda yake sama to zai ji ƙara idan dai Allah maɗaukaki ya yi magana wannan ƙara zai ji ta salsala ka salsalati silsila alassafwani zai ji wata ƙara ne ƙarar wato tana kama da ƙarar ƙararrawa ko kuma sarƙa idan aka bugi dutse da sarƙa a ɗauki sarƙa a bugi falalin dutse mai girma za ka ji wata ƙara ta fito mai eko wannan ƙaran ita ce Abdullahi bin Mas'ud ya ce tana kama da ƙara da suke ji na sautin Allah tabaraka wa ta'ala قال سيد عبد الله بن مسعود فيرون أنه من أهل السماء إذا أكجوا نكارا وتكما ودن دكي سما داس جكارا تسما سني كما مثالي ودن دكي سما تدعي داس جكارا دك سما تبيو ودن دكي سما تبيو داس جكارا دك سما تأكو هكنا هزوا كرشي دون هكا إذا سكا جكارا دك ودن دكي سما da su gane wannan ƙarar daga sama take fa yabza'una wannan ƙarar za ta sa su razana za su firgita shine alfaza'u wannan ƙarar za ta sa su firgita firgitan mai tsanani fa idza sakana a lokacin da firgitan ya rabu da zukatansu kalu sai su rika yin tambaya kaga ya nuna duk waɗanda suke sama ba wai mala'iku kadai ba duk halittar Allah da take sama da farko tana jin wannan ƙaran kuma wannan ƙaran muryar Allah tabaraka wa ta'ala ce babu shakka idan ta ji wannan ƙara to hankalinta zai tashi wannan halittar za su samu tashin hankali saboda haka ƙarar tana lafawa kaga kenan ƙarar da kaɗan tana ɓacewa sai su rika tambaya ma za ƙala rabbukum me Allah ya ce idan sun tambaya za su tambayi na sama kamar waɗanda ke sama ta ɗaya za su tambayi waɗanda suke sama ta biyu shi yasa aka kawo kalmar ƙalu waɗanda ke sama ta ɗaya za su tambaya ma za ƙala rabbukum menene mahaliccinku ya faɗa kaga suna tambaya waɗanda ke sama ta biyu ƙalu na sama ta biyu sai su ce alhaqa Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir kuma Allah shine mai ɗaukaka Allah babba ne anan kaga ya gwada muka cewar tabbas Allah maɗaukaki yana magana na biyu ana jin maganarsa duk wanda yake sama yana jin maganar Allah yana jin muryar Allah amma ba zai gane ba zai ji maganar ba zai gane ba ai rashin ganewa yasa suke tambaya na sama ta daya su tambayi na sama ta biyu su tambayi na sama ta uku haka nan har zuwa sama ta bakwai me Allah ya ce karshen ta tambayar za ta kai ga masu daukan al'arshin Allah wadannan masu daukan al'arshin Allah su za su ba da amsar maganar Allah tabaraka wata'ala za a fassara ta saboda haka jin maganar Allah abu ne wanda yake Allah madaukaki ya sawwake shi a sama ka ji muryar Allah a nan kasa ba zai yiwu ba amma a sama ana ji illa dai ko a saman ba a gane me Allah madaukaki ya faɗa ba kowa yake ganewa ba akwai riwaya da ta zo ta Abdullah ibn Mas'ud yace sami'a ahlu samawati salsalatan mithla salsalati silsila ala safwan fayukhrajun wannan shi ya nuna cewa waɗanda ke sama suna da gidajensu kamar yadda ka san nan muna da gidaje haka nan can ma sama akwai gidaje idan suka je wannan ƙara a wannan riwaya ta biyu ta Abdullah ibn Mas'ud sai halittun sama akwai mutane ciki tunda akwai manzanni sai ya zama suna fitowa daga gidajensu don haka idan hankali ya kwanta sai a rika tambaya mai Allah ya ce mai Allah ya ce shi ne Abdullah ibn Mas'ud ya ce arafu annahul wahayu su waɗanda ke sama sun sani wahayi Allah ya yi wana dau shi ne sai su ringa kira tunda ba su gane wahayin ba ma za ƙala rabbukum ƙalul haqqa wannan yana kitabu tafsir na tafsirin al-imam at-tabarani akwai riwayar abdullah ibn mas'ud ta uku wannan riwayar ya jingina ta ga annabi muhammad wancan duka bayanin abdullah ibn mas'ud yake yi ba tare da ya danganta maganar sa ga manzon allah ba abdullah ibn mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza takallama allah bil wahyi idan allah ya magana ta hanyar wahayi sami'a ahlus samawati shay'an waɗanda suke sammai suna jin wani abu kagance suna jin wani abu yana nufin ƙara wancan ya riga ya bayyana yace suna jin sauti anan kuma yace suna jin wani abu fa idza fuzzi'a an qulubihim idan aka kawar da firgitan daga zukatansu wa sakana sautu manzon Allah yace kuma idan wannan muryar talafa kaga kenan farkon ta yana da ƙara ƙarshen ta yana tafiya a hankali har wannan muryar talafa haka suke ji muryar Allah idan muryar talafa arafu annahu alhaqqu sun san cewa gaskiya ne wana dau sai su rika kiran juna ma za qala rabbukum qalul haqqa wannan riwayar ingantacciya tana sahihu abi daud hadisi na 4738 to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yazaluna kadhalika za su rika tambayan nan babu dai wanda ya ba su amsa hatta ya atiyahum jibril har sai malaika jibril ya taho hatta idza ja'ahum jibril idan malaika jibril ya iso gare su fuzzi'a an qulubihim sannan sai aka wadda wannan tsoro daga zukatansu fayaquluna sai su rika tambaya ya jibril madha qala rabbuka ya kai jibril me Allah ya ce fayaqulu sai malaika jibril ya ce alhaqqa fayaquluna malaika jibril bai gaya musu ainihin abinda Allah ya faɗa ba amma sai ya ce Allah ya faɗi gaskiya tunda Allah ya faɗi gaskiya kaga sirrin Allah ne saboda haka ba lalle bane kowa ya san me Allah ya faɗa idan malaika jibril ya faɗi wannan sai su ma su ce eh haka ne alhaqqa alhaqqa Allah mai gaskiya ne Allah mai gaskiya ne akwai riwaya da ta zo a littafin kitabu sunna na Abdullah ibn Ahmad idza takallama Allah sami'a lahu sautun idza takallama Allah sumi'a lahu sautun wannan ma hadisin Abdullah ibn Mas'ud ne idan Allah yayi magana annabi yace ana jin murya ana jin muryar maganar Allah lahu sautun kajarri silsila ala safwani kamar yanda ake fizgan sarka akan falalin dutse idan da za a dora sarka akan dutse a ringa jansa sai annabi ya kamanta karan da kuma kara ta muryar Allah tabaraka wa ta'ala saboda kalamirin da yazo na lahu yana komawa ne ga kalamur rabbi tabaraka wa ta'ala idza takallama Allahu sumi'a lahu lahu din yana nufin ana jin muryar Allah tabaraka wa ta'ala ana jin murya sauti game da muryar Allah tabaraka wa ta'ala haka manzo Allah ya fada da kansa akwai riwaya da tazo har yanzu ta Abdullah ibn Mas'ud idza takallama Allahu azza wa jalla bil wahyi idan Allah madaukake ya magana ta hanyar wahyi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya magana sami'a ahlu samawati shay'an wadanda ke sama suna jin wani abu idan Allah ya yi magana sami'a ahlu samawati lidhalika a wata riwayar wanda wata riwayar yana cewa shay'an a wata riwayar yana cewa sautan kaga yazo da kalmomi daban-daban amma duka annabi ya kamanta da cewar salsala ka salsalatil hadidi kara ce kamar karar dutse kamar karar karfe Allah safa idan an buga karfe akan dutse a wancan riwaya yana cewa ko dai ka dauki sarka ka buga ma dutse irin karar da ka ji to haka wannan kara take amma karar tana da girma tana da tsanani a wata riwayar kuma annabi ya ce kamar a dauki karfe a buga ma dutse kamar karfe ne ake dukan dutse da shi to irin wannan karar da take fitowa har yanzu lamirin da annabi yana kamanta wannan karar wato da sautin Allah tabaraka ta'ala to shine manzon Allah ya ce wa sakana sautu arafu annahu alhaq wa nadaw ma da qala rabbukum qalu alhaqa wa huwa aliyul kabir kusan litafan aqida duka in ka duba sai kaga hadisan Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda sami'a man dunahu sautan ka jarri silsila shi hadisan Abdullah ibn Mas'ud ya zo da riwayoyi kashi biyu kashi guda ya taho da riwaya marfu'a ya dangana wannan riwayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta biyu kuma ya kawo ta mawqufan bai jingina magana sa ga manzon Allah ba saboda haka yasa sai bayani game da wannan aya wanda Abdullah ibn Mas'ud yayi bayanin sa sai ya fa na kowanne sahabi yawa saboda akwai bayanin da shi kansa yayi sannan kuma akwai riwaya hadisin da ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana kitabul asma'i was sifat na al-imam al-baihaqi hadisi na 432 ko mena silsilatu sahiha hadisi na 2293 to wannan da yana tabbatar mana Allah tabaraka wa ta'ala yana yin magana to bayan haka fa ithbatus li sifati takallumir rabbi ta'ala bi sautin tabbatar da cewa maganar Allah tana da sauti sannan tumurru kama ja'at kamar yanda sauran abinda ya shafi aqida abinda duk ya shafi bayani game da zatin Allah to ba a kamanta shi ko ba a dogon bayani a kansa illa a bar maganar yanda manzon Allah ya kawo ta don babu wanda zai bayyana abinda ya shafi siffan Allah illa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ya tabbata cewa Allah yana magana kuma maganarsa tana da sauti waɗanda suke sama duka suna jin sautin Allah kuma wannan sauti annabi ya kamanta shi da ƙara da take da girma sannan kuma ba su fahimtar maganar Allah sai an fassara musu ba kowa ya san wannan fassaran ba illa kaɗan daga cikin mala'iku da kuma halittun Allah tabaraka ta'ala akwai riwaya na biyu na ita fassaran wannan aya har yanzu riwaya ta zo ta hadisin Muawiya bin Haida al-Qushairi Allah ya kara masa yarda Muawiya bin Haida yace idza takallama Allahu azza wa jalla bil wahyi shi ma abin da ya faɗa kenan. Idan Allah ya yi magana, maganar ta hanyar wahayi, sami'a ahlus samawati lidhalika salsala, waɗanda ke sama, idan aka ce ahlus samawati, kaga ya gwada duk halittun Allah da suke sammai suna jin wata ƙara. A hadisin Muawiyah ibn Haida nan ma dai yake kama da hadisin Abdullah ibn Mas'ud, manzon Allah ya ce ka salsalatil hadid ala safa, amma a riwayarsa ba a kamanta ƙaran da kuma ƙarar ƙararrawa ba ko sarƙa, an kamanta ne da ƙaran ƙarfe. Idan aka duka ƙarfe a kan dutse, fa yus'aquna, to a wannan riwaya sai ya tabbata duk halittan da ke sama tana suma idan Allah ya yi magana. Duk wata halittar Allah da take sama tana suma, fa yus'aquna, kuma ba za su gushe ba suna wannan suman, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da wannan razana daga zukatansu. Shi ne ma'anar fa idza fuzzi'a an qulubihim, idan an kawar da firgitan daga zukatansu, kalu shi ne sai su rika tambaya, tunda sun riga sun sani, kamar yadda ya zo ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ya ce arafu annahu alwahyu, kowa ya san wahayi ne idan ya ji wannan ƙaran, saboda haka sai su rika yin tambaya. Wannan hadisin yana al-musnadul imami Ahmad. Akwai riwayar har yanzu da ta zo hadisin Muawiyah ibn Haida, ya ce lamma nazala jibrilu bil wahyi ala rasulillah, a lokacin da Allah ya saukar da wahayi ya ba mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu ya kawo wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazi'a ahlu samawati lin hitatihi, wannan karon farko lokacin da Allah zai aiko wahayi ga annabi Muhammad, al karon farko mala'ika Jibrilu a lokacin da yake saukowa daga sama, fazi'a ahlu samawati lin hitatihi, waɗanda ke sammai sun samu razana, sun samu firgita saboda saukowar mala'ika Jibrilu, wa sami'u sautal wahayi, kuma sun ji sautin wahayi, wato sun ji muryar Allah tabaraka wa ta'ala. Kaga kenan Allah ya yi magana, sannan kuma ga mala'ika Jibrilu yana saukowa, saboda koda ka ji maganar Allah ba za ka gane ta ba, sai mala'ika Jibrilu ya fassara ta gare ka. Wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne ta hanyar wahayi. Wahayi wato shi ne saƙo na ɓoye, amma saƙon yana da alama, saboda haka da an ji alamar wannan ƙaran an san Allah ya yi magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami'u sautal wahayi ka ashaddi ma yakunu min sautil hadidi, manzon Allah ya ce kana son ka san yanda ƙaran sautin, yanda ƙaran muryar Allah take, yanda ta suke jinta, manzon Allah ya ce kamar a ɗauki ƙarfe a daki dutse, dukan da ya fi ƙarfi a duniya, ba wai dukan da kai za ka yi ba. Manzon Allah ya ce ashaddi ma yakunu min sautil hadidi, ƙarar da ta fi tsanani idan da za a ɗauki ƙarfe a ɗauki dutse, kamar a ɗauki guduma a bugi dutse, to bugu mafi ƙarfi, ƙarar da za ta hito irin wannan ƙara waɗanda ke sama suke ji. Fa kullama marra bi ahli sama'in, to duk ƙaran nan lokaci guda duk za su suma, saboda haka mala'ika Jibrilu yana saukowa, wannan karon farko kenan da za a saukar da wahayi ga annabi Muhammad. Wahayi na farko lokacin da mala'ika Jibrilu zai saukar da manzanci, lokacin da za a taho ga annabi yana kogon Hira. To sai mala'ika Jibrilu idan ya zo wuce wata sama, fa kullama marra bi ahli sama'in, sai ya zo wuce sama ta shida, fuzzi'a an qulubihim, sannan sai a kawar da wannan tsoro daga zukatansu. Ka gani kenan ba za su samu kubuta daga wannan razanar ba, sai mala'ika Jibrilu ya taho. Shi ne sai annabi ya ce wa huwa abin nan, a hadisin Muawiyah ibn Haida yake cewa shi ne fassarar wannan aya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yaqulun sai suka tambayi malaika jibrilu ya jibril bima umirta ya kai jibril wani umarni aka baka fa yaqulu sai yace nuril izzati alazim a wannan lokaci da malaika jibril yake saukowa da yazo sama ta shida da yazo sama ta bakwai sai aka kawar da razanar da ke ga zukatan waɗanda ke wannan sama sai suke tambayar malaika jibril me ina labari sai malaika jibril ya ce musu haske ne na buwaya mai girma Allah ya bani kalamullah magana ta Allah bilisanin arabiyyin mubin in saukar da shi ga annabi Muhammad wannan wahayi na farko kenan kaga ya nuna kafin ma ayi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke sama in sun ji ƙara sun san Allah ya yi magana to wannan bayanin sa yana cikin Fathul Bari mujallal na 13 shafi na 359 kaga an samu sahaba annabi mutum biyu na ukun su shine An-Nawwas bin Sam'an a hadisin An-Nawwas bin Sam'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wai lokaci guda bane iza arada Allahu an yuhiya bi amrihi duk sa'ilin da Allah yayi nufin zai yi wahayi na wani umarni takallama bil wahayi wannan shi Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne ta hanyar wahayi idan akwai wani umarni da Allah zai bayar to wannan umarnin Allah yana saukar da shi ne ta hanyar wahayi fa idza takallama bil wahayi idan kuwa Allah yayi magana ta hanyar wahayi akhadhatis sama'i rajfatun shadidatun min khawfi Allah kaga an samu kari na uku wanda yazo a hadisin An-Nawwas bin Sam'an hadisin sa ingantacce ne yana sahihu ibn khuzaima yana kitabu tauhid na ibn khuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana ta hanyar wahayi to sama ita kanta tana girgizawa wannan girgizan mai tsananin gaske me yasa sama take kadawa sai manzon Allah yace min khawfillahi saboda tsoron Allah fa idza sami'a zalika ahlu samawati to wannan shine alamar da mazauna sammai din suke ganewa to da sun ji wannan girgiza na sama sa'iku sai suma su suma wa kharru sujjada a wannan riwayar aka ce kuma sumar da za su yi duk wanda yake sama zai fadi yayin sujuda ga Allah idan ya ji wannan karan abinda yasa Allah yace suna firgita fa yarawna annahu min amri sa'ati suna tsammani kamar duniya ta zo karshe ne idan sun ji wannan kara suna dauka kamar kara ne wanda za ta tabbata a lokacin karewar duniya saboda haka ashe ba wai mutane kadai ke tsoron tashin kiyama ba sa'ar karshe tana razana waɗanda ke sama kamar yanda al'amarin ta yake da girma ga waɗanda ke ƙasa fa yakunu awwaluhum yarfa'u ra'sahu to abinda yazo a wannan hadisi gaba ɗaya kowa zai fadi yayi sujuda kuma zai suma waye zai fara daga kansa shine malaika jibrilu kaga ya nuna hatta malaika jibrilu din shi kansa sai da ya suma fa yukallimuhu Allahu min wahyihi a lokacin da malaika jibrilu zai fara daga kansa kowa ya suma saboda ka Allah sai magana da malaika jibrilu duk maganar da yake so idan yayi magana da malaika jibrilu bima arada fa yantahi bihi jibrilu ala al malaika sai malaika jibrilu ya isar da wannan zuwa ga malaiku zai isar da wannan sako zuwa ga inda aka aike shi kullama marra bi sama'in to duk sa'ilin da malaika jibril ya zo wuce wata sama sa'alahu ahluha waɗanda suke zama a wannan saman za su tambayi malaika jibril madha qala rabbuna ya jibril menene mahaliccinmu ya faɗa qala sai malaika jibril ya ce alhaqqa wa huwa al-aliyyul kabir fa yaqulu kulluhum misla ma qala jibril saboda haka malaika jibrilu ba zai bayyana sakon Allah ba amma idan an tambaye shi menene Allah ya ce sai ya ce Allah ya faɗi gaskiya sai kowa ya ce eh Allah ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya me yasa suke tambaya annabi ya bayyana mana hikima anan hikimar ita ce suna tsoron ko an ba da umarnin duniya ta tashi shi yasa duk sa'ilin da yazo wucewa ce to jibrilu me labari duniya ta zo karshe ne fa yantahi bihi jibrilu haisu umira min as-sama'i wal ardi to sai mala'ika jibrilu isar da sakon Allah ta inda aka umurce shi ko dai a sama ko a ƙasa ya kai sakon inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tura shi wannan hadisin annabi wasu bin sam'an kuma akwai riwaya da tazo yace idza takallama Allahu bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajfa idan Allah ya yi magana ta hanyar wahayi to sammai suna girgiza suna kadawa ta dalilin maganar Allah yana cewa rajfatun shadida min khawfi Allah saboda tsoron Allah fa idza sami'a dhalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sujjada sahabi na hudu shine Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito hadisi wanda lafazinsa ya dan bambanta kuma hadisin sa yana sahihul bukhari a wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qaballahu al-amra fi as-sama'i idan Allah ya hukunta wani al'amari a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su buga fuka-fukansu kaga an samu kari wannan ya nuna duk siffofin nan suna tabbata idan Allah ya yi magana sammai suna girgiza idan Allah ya yi magana ana jin wata ƙara idan Allah ya yi magana duk halittun sama suna suma idan Allah maɗaukaki ya yi magana mala'iku sai su kaɗa fuka-fukansu duk wannan ya zo ta hadisin manzon Allah me yasa mala'iku suke buga fuka-fukansu to sai annabi ce khudu'ana liqaulihi saboda tawali'u ga maganar Allah maɗaukaki to sai annabi ya ce ka'annahu silsilatun ala safwanin karar kadawan fuffukin mala'ika kamar kara ne na jan sarka akan falalin dutse to kaga wannan bai kawar da wancan siffa wanda tazo na karan da aka ji wato na sautin Allah muryar Allah tabaraka wa ta'ala fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu lil ladhi qala الحق وهو العلي الكبير wannan riwayar Abu Huraira tana sahih al-Bukhari babu qawlihi illa man istaraqa as-sam'a hadisi 4701 kuma akwai riwayar da tazo tana akwai babi musamman da al-Imam al-Bukhari yayi na fassara ita wannan aya da muke karatunta a suratu Saba'i aya babi musamman da ya saboda fassaran ta babu hatta idza fuzzi'a an qulubihi sai kawo hadisi na 4808 shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda idza qaballahu al-amra idza qadallahu fis-sama'i amran idza qadallahu al-amra fis-sama'i duka sun zo da hadisin manzon Allah kuma ta riwayar Abu Huraira darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha خضعانا لقوله كأنها سلسلة على الحجر أو أنت رواية كما كأنه سلسلة على الصفوان من دم أنا سقداني أبو هريرة يكاو حديث عن النبي من ذا الله يناتشيوا إذن الله ياي مغانا ملائكوسنا كتفو كابوكي كارر كتاوان كمر كارن سرقاني أكم فللن دوزي كوكو سرقا a buga shi akan dutse ba ma falali kawai ba shi yasa yace silsilatun alal hajari idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al haqqo wa huwa al aliyul kabir to sanna mutun nabiyar shine abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda abdullahi ibn abbas shi ma ya kawo hadisi da ya fassara wannan aya wannan ita ce riwaya ta karshe na sahabban manzon Allah Abdullah ibn Mas'ud, An-Nawwas ibn Sam'an, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas. Wadannan su suka ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fassara wannan aya Abdullah ibn Abbas yace haddathani rijalun min ashabi rasulillah wasu mutane daga sahabban manzon Allah suka bani labari saboda Abdullah ibn Mas'ud yaro ne dan karami bai dade da annabi ba Allah ya karbura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman sa da annabi watanni 30 ne kadai don haka yasa akasari fassaran alqur'ani zaka samu Abdullah ibn Abbas yana daukan sa ne wajen wasu sahabbai ɗan uwansa waɗanda sun riga shi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to sahabbai sun ba shi labari game da ita wannan aya ya kawo nashi hadisi wanda shi ma yana da kamanni da waɗancan riwayoyi da aka samu amma shi ne yake mana ishara da yanda aljanu suke samun labarin sama wannan an sami shi ne ta hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullah ibn Abbas yace innahum bainama hum julusun laylatan ma'a rasulillah akwai wani dare sahabbai suna zaune tare da annabi a garin Madina idh urumiya bi najmin fastanara ana zaune da annabi da daddare sai aka ga Allah ya yi jifa da tauraro to tauraron sai ya haska sararin samaniya to don haka duk wanda yake gurin ya gani faqala lahum rasulullah sai annabi ya ce musu ya tambaye su madha kuntum taquluna fil jahiliya idha rumiya bimisli hadha kafin zuwa na wannan lokaci shi ake kira aljahiliya fata annabi ya ce a zamanin jahiliya me kuke cewa idan aka yi jifa da tauraro kamar yanda kuka gani a yanzu kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam to Allah dai manzo suka fi sanin gaskiya sahabbai suka gaya ma annabi haka suka ce to amma kunna naqulu mu abinda muke fada kafin Allah ya aiko ka idan muka ga an yi jifa da tauraro da daddare sai mu ce wulidal laylata azimun a daren yau an haifi wani babban mutum aw mata azimun ko a daren yau wani babban mutum ya mutu ko dai an haifi babban mutum ko an rasa wani babban mutum inda aka ga tauraro mai haske a cikin dare a zamanin jahiliya su suna kaddara alama ce da take nuna mutuwar wani babban mutum ko kuma haihuwar wani mutum wanda zai samu girma nan gaba to sai manzon Allah ya ce fa innaha la turma li mauti ahadin wala li hayatihi sai manzon Allah ya ce to ba gaskiya ba ne kun ga waɗannan taurari ba a yin jifa da su saboda wani ya mutu ba a yin jifa da su saboda an haifi wani sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce wannan tunani ba daidai ba ne ba haka ba ne walakin rabbuna idza qada amran to sai annabi ya ce amma abin da yake faruwa shi Allah idan ya hukunta wani al'amari sabbaha hamalatul arshi masu dauke da al'arshi za su yi tasbihi za su yi zikiri thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahu saman da take kusa da mala'ikun da suke dauke da al'arshi kaga ita ce sama ta bakwai mala'ikun da suke sama ta bakwai su ma za su yi tasbihi idan sun ji tasbihin waɗanda ke ɗauke da al'arshi hatta yabluga tasbihu ahlas sama'i dunya wannan tasbihin haka zai rika saukowa idan masu ɗaukan al'arshi sun yi tasbihi waɗanda ke sama ta bakwai za su yi tasbihi saboda sun ji tasbihin waɗancan masu ɗaukan al'arshi waɗanda ke sama ta shida za su ji tasbihin waɗanda ke sama ta bakwai saboda haka su ma za su yi to haka nan waɗanda ke sama ta shida sama ta biyar yana saukowa haka nan har abin ya zo sama ta ɗaya shine sama ta kusa idan aka ce a duniya ana nufin ta kusa qala alladhina yaluna hamalatal arshi to waɗancan da suke sama ta bakwai sai su tambayi masu ɗaukan al'arshin Allah maza qala rabbukum mun ji kun yi zikiri an yi tasbihi mun ji ƙara mun tabbata alamar Allah yayi magana to shin me Allah ya faɗa wanda ke sama ta bakwai suna tambaye masu daukan al'arshi fa yukhbirunahu saboda haka wanda ke sama masu daukan al'arshi da su gaya ma wanda ke sama ta bakwai da su gaya musu fa yukhbirunahum fa yusabbihu ahlu samawati hatta yablugha al khabaru ahla hadhihi samai dunya to haka abin zai yi ta sauka har je ya zo ga sama ta kusa to da yake ana samun labarin umurnin Allah ana samun labari me Allah yace abinda Allah yake so a sanar sai ya bayyana saboda haka waɗanda ke sama da su ji duk abinda Allah ya hukunta labarin abubuwan da za su auku Allah ya riga ya sake wannan labarin a sama bai shafi waɗanda ke sama ba ya shafi waɗanda ke ƙasa ne to su kuma aljanufa sai suna sai wannan ya hau kan wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakhṭafu al-jinnu as-sam'a fa yadhhabuna bihi ila awliyaihim waɗannan aljanu wannan zai hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har sai sun kusa sama sun kasa kunne sai su ji maganganun waɗanda ke sama an riga an fassara maganar Allah ga abubuwan da za su auku a doron ƙasa wani zai samu rashin lafiya wani zai mutu wani a'a zai samu haihuwa za a naɗa wani ya zama shugaba duk waɗannan abubuwa da Allah ya hukunta waɗanda ke sama sun riga sun sani amma mu da muke ƙasa ba mu sani ba to waɗannan aljanu sai su saci wannan labari da suka ji fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun manzon Allah ya ce to nan da nan sai su jefa maganar ga boka da yake boka yana mu'amala da aljanu idan aljanun sun ji sai su jefa maganar ga boka to annabi ya ce idan sun faɗi maganar yanda suka ji ba su yi ƙari ba to babu shakka wannan boka zai faɗi gaskiya wato ta inda ake samun boka ya dace da faɗan magana kuma ta tabbata sai manzon Allah ya ce walakinnahum amma ai ba sa yin haka aljanun ba za su ba wa bokan maganar da suka ji ita kadai ba yaqrifuna fihi wa yaziduna za su yi ta kage ma wannan maganar su yi karin abin da za su kara kafin nan a jefa ma kunnan boka to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yake cewa hatta idza fuzia an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir hadisin Abdullah ibn Abbas yana al-musnad yana sahihu ibn Hibban yana mushkilul asar na al-imam at-tahawi kuma akwai masana hadisi da suka rawaito kamar al-imam at-tirmizi yana da kitab at-tafsir al-littafin sunan al-littafin sa الجامع نا الامام الترمذي يانا دا ساشي دا يواري سبو دا فسرا ايوين القران هكا نان الامام النسائي ونانا معلومان غدا بي دا سنن النسائي دا سنن الترمذي زاكا غا كوون ني نا دوكي دا كتاب التفسير ان كا دوبا داكا غا حديثن عبد الله بن عباس اكو روايه دا تزو تانا صحيح مسلم باب تحريم الكهانه واتيان الكهانه واتيان الكهان har yanzu dai hadisin Abdullah ibn Abbas shine hadisi na 2229 annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan wadanda ke sama sun ji maganar Allah amma ba su gane ta ba to saboda haka sai wannan ya tambayi wancan meye kake ganin Allah ya faɗa hatta yabluga al-khabaru hadhihi samaa'ad dunya kuma da a bada amsa to wannan amsar ita ce za ta ringa yaduwa har je ta zo sama ta kusa fa takhṭafu al-jinnu sam'a al-janū za su saci wannan sauraron fa yaqzifūna ilā awliyā'ihim saboda ka sai su jeho maganar ga majibantansu ko su ne bokaye wannan hadisin Abdullah ibn Abbas kaga wadannan hadisai da aka samu daga manzon Allah gaba ɗayan su ingantattu ne kuma suna tabbatar da me Allah tabaraka wa ta'ala yana magana suna tabbatar mana maganar Allah tana da sauti suna tabbatar mana ana jin muryar Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yazo musamman ta bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad ya faɗi haka a lokacin da ɗansa Abdullah, akwai kitabu sunna na Abdullah ibn al-Imam Ahmad a kitabu sunna, in ka duba zaka gani, yace qultu li abina, tambayi babana, ya abati, ya kai baba, inna qauman yaqulun, akwai wasu mutane da muka ji suna cewa, inna Allah lam yatakallam bi sautin, Allah baya magana mai murya. Fa qala sai al-Imam Ahmad bin Hanbal yace, ya bunayya, ya kai dana, haula al-jahmiya, waɗanda ka ji suna cewa Allah baya magana mai murya su ne ‘yan ɗariƙar al-jahmiya. Inna ma yuriduna an al-ta'tili, abinda suke so shi ne su musanta siffan da ta tabbata daga Allah. Yuriduna an yulbisu al-nasi, suna son su rikitar wa mutane addini. Sai ce bala, gaskiya ne, takallama bi sautin, Allah ya yi magana, kuma maganar Allah tana da sauti. Maganar Allah tana da sauti. Saboda haka yasa in ka dubi hadisai da muka karanta, ba sahabi ɗaya ba, ba biyu ba, sun tabbatar kowannensu, kowane sahabi ya tabbatar a riwayarsa cewa Allah yana magana, kuma maganar tana da sauti, kuma waɗanda suke sama suna jin maganar Allah saboda ƙara, saboda ƙarfinta suna suma. To wannan shine da abin da Allah madaukake ya faɗa. Allah ya faɗi wannan a matsayin amsa ga kafiran Makka da suke bautar mala’iku, suna ganin mala’iku suna da iko. Shine sai Allah ya faɗi wannan magana. Me ma’anarta? Allah yana cewa waɗanda kuke bautan ba komai ba ne, ba su da iko. Magana ta ma in sun ji su ma suke yi. To kaga kenan girman Allah ya fi ƙarfin a ce wani mala’ika ya samu iko a wurinsa. Saboda haka shi mala’ika tsakaninsa da Allah bauta ne. Babu abin da yake tsakaninsa da Allah sai bautar Allah. Shi yasa Allah ya ce yaf'aluna ma yu'maru, duk abin da Allah ya musu umarni suna aikata shi. To amma wannan bai hana cewar mala’ikun za su yi ceto ba, babu shakka suna yin ceto. Ta ina muka samu? Mun samu hujja, ya zo ta bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa, yana mujallar na shida, shafin 316. In ka dubi suratul Najmi aya ta 26, wannan ayar ta tabbatar mala’iku suna yin ceto. Wa kam min malakin fis samawati, Allah ya ce mala’iku nawa ne suke sammai, la tughni shafa'atuhum shay'an, cetonsu baya wadatar da komi. Amma kuma sai ya ce illa min ba'di an ya'zana Allah, sai fa a bayan Allah ya yi izini, liman yasha'u, ga wanda Allah yake so, wa yarda, kuma wanda Allah ya yarda da shi. Saboda haka babu shakka an samu ayar Al-Qur'ani da ta nuna cewar mala'iku suna yin ceto. Wannan ayar ta tabbatar da haka. Kuma an samu hadisi ta gefen manzon Allah, an samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce, yana sahihul Bukhari kitabut tauhid, inda al-Imam Bukhari yake fassara wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, hadisi na 72, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. A cikin hadisin manzon Allah yake ce masahabbai, fayashfa'un nabiyuna, manzon Allah yake ce masahabbai, annabawa za su yi ceto a lahira, wal mala’ikatu, kuma mala’iku za su yi ceto a lahira, wal mu’minuna, kuma mu’minai su ma za su yi ceto a lahira. Ashe kaga mu’mini shi ma yana samun damar ceto a ranar tashin kiyama. Fa yaqulul jabbar, sai kowa ya gama cetonsa, sai Allah ya ce baqiyat shafa'ati, kowa ya yi nashi ceto yanzu saurani. In ji Allah tabaraka wa ta'ala, annabawa sun yi, mala’iku sun yi, muminai sun yi, an kai ga hatta annabawa babu wanda ke iya gane a wuta akwai ragowar musulmi, har annabawan gaba ɗayansu ba mu iya ganewa. kuma ka duba hatta annabi Muhammad shi kansa da annabawa da mala'iku da mutane kaf babu wanda ke iya gane a wuta akwai sauran wani wanda kuma wannan mutumin ya taba yin kalmar shahada saboda shi Allah ba zai ce to ba sai wanda ya taba yin kalmar shahada fa yaqbidu qabdatan minan nari manzon Allah ya ce Allah zai yi wata damka daga cikin wuta damka guda Allah zai yi wannan damkar idan yayi fa yukhriju aqwaman Allah zai fitar da wasu mutane kadim tuhishu sun riga sun kone sun zama gawai fa yulqawna fi naharin sai Allah ya watsa su a wani rafi bi afwahil jannati wannan rafin yana bakin kofar aljanna Allah zai watsa mutanen a wannan rafin to su waɗannan mutane za a watsa su a wannan rafi kuma annabi ya kira sunan rafin yace yuqalu lahu ma'ul hayati ana kiran rafin ruwan rayuwa saboda idan aka jefa wanda aka ciro daga wuta aka jefa shi a wannan rafi manzon Allah yace fayambutuna fiha fatayhi a gefan rafin nan guda biyu zaka ga mutane waɗanda aka ciro daga wuta suna tsirowa kama tambutul habbatu min hamilis sayli manzon Allah yace yanda ka san idan an yi ambaliyar ruwa idan aka yi ambaliyar ruwa in ka zo bakin rafi gefen rafin zaka ga ai shuka na ta hitowa zaka ga shuke-shuke na hitowa a gefen rafi yanda wannan shuka ke fita manzon Allah yace haka nan zaka ga waɗanda Allah ya fitar daga wuta ya watsa a wannan kogin haka zaka ga suna tsirowa a gefen waɗannan koguna ya nuna cewar shi kansa Allah tabaraka wataala yana yin ceto ga bayin Allah kuma babu wanda ake cetonsa sai wanda ya tabbata ya taba yin kalmar shahada a rayuwarsa kuma ya faɗi wannan kalmar shahada da gaskiya ba tare da an samu shakka a zuciyarsa ba domin idan mutum akwai shakka a zuciyarsa wannan kalmar shahadan ba ta da tasiri to sai Allah ya yi musu tambaya mutanen Makka ya ce
wal man yarzuqukum min as-samawati wal ardh qul illah wa inna awiyakum la'ala hudan fi dhalalin mubin
kul ka ce musu man yarzuqukum min as-samawati wal ardh wa yake ba ku arziki daga sammai da kuma ƙasa kaga ruwan sama daga sama yake zuwa kaga arziki ne don in babu ruwa babu shakka jama'a wahala za su sha don haka samun ruwa arziki ne abincin da muke ci kuma tsirowa yake daga ƙasa saboda haka Allah ya ce arzikin daga sama da kuma ƙasa qulillahu ka ba su amsa ka ce Allah shi yake muku wannan ka tambaye su wa yake yi kaga kenan Allah bai ce ka jira amsar su ba ka ba su amsa idan ka tambaye su karka jira su ba ka amsa tambaya ce ta jan hankali ba wai tambaya ce ta neman a samu amsa ba akan yi wa mutum tambaya saboda me saboda hankalinsa ya bace to sai amar tambaya dan hankalinsa ya dawo jikinsa ya gane wa yake ba ku arziki daga sama da kuma ƙasa to ka ba su amsa ka ce shi ne Allah to sannan ka ce musu wa inna au iyakum ko dai mu ko kuma ku la'ala hudan akwai wanda ke kan shiriya au fi dalalin mubin ko ko yake cikin bata mabayyaniya to wannan yana daga cikin abinda malamai suke kira adabul khilafi tarbiya ta annabi wanda Allah shi ya koyar da manzon Allah yanda zai yi muhawara ta ilimi idan ana muhawara ta ilimi ka zama mai adalci shine karka ce ni ne mai gaskiya kai makaryaci to sai Allah ya ce ka ce ko dai mu ko ku akwai wanda ke kan gaskiya kuma akwai wanda yake cikin bata kaga wannan kaman tawali'u ne wanda Allah yake karantar da manzon Allah Allah yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai tawali'u laisa hadha ala tariqi shakki ba wai ana sa maka shakka akan cewa a'a ai shi kansa annabi yana shakka babu walakin ala jihati al-insaf fil hijaj malamai suna cewa al-insaf fil hujaj idan ana musayya to ka zan mai adalci mai adalcin shine kar ka tabbatar makanka kai ne kake kan gaskiya ka nuna mar tana yiwa shi din ma yana kan gaskiya kamar inda za kamar kana magana ne sai ka ce ahaduna kazibun ai duk yanda akai dayan mu dai makareci ne amma kai ka san kai ba makareci bane saboda ka babu shakka Allah ya gaya ma annabi ya fada musu haka dan jan hankalin su su gane cewar ba tsarin sa bane tsarin Allah ne sai yace
qul la tusaluna amma azramna wa la nusalu amma ta'malun
qul la tusaluna amma ajramna Allah yace ka gaya musu ba za a tambaye ku game da laifukan da muka yi ba amma ajramna ma'ana aznabna zunubin da muka aikata ba za a tambaye ku ba wala nusalu amma ta'malun mu ma ba za a tambaye mu game da abin da kuka aikata ba wato irin wannan yazo da yawa a cikin alqur'ani kuma yazo da tsari daban-daban shine quliya quliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun haka nan inda Allah yake cewa lakum dinukum walidin wanda karshen sura babban ayar da take maka take fassara wadannan ita ce ta suratul baqara aya ta 134 tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun Allah bai tambayan wata al'umma aikin wata al'umma Allah ba zai tambaye mu aikin ku ba kuma Allah ba zai tambaye ku aikin mu ba kowa Allah zai mar tambaya ne game da abin da ya aikata sai yace
qul yajma'u baina rabbuna thumma yaftahu baina al'abdi haqqan wa huwa al-fattahul 'alim
qul kace musu yajma'u baina rabbuna Allah mahalicin mu zai hada mu nan gaba ka gaya musu Allah zai hada mu a wuri guda babu shakka akwai ranar da Allah zai tattaro mutane a wuri guda Allah zai hada mutanen farko da na ƙarshe summa yaftahu bainana bil haqqi sannan Allah yayi hukunci a tsakanin mu yaftahu ya hukumu yafsilu duk ma'anar su ne Allah zai yi hukunci a tsakanin mu hukuncin na gaskiya duk wani sabani da kaga an yi a duniya wallahi a kiyama Allah sai ya bayyana gaskiyansa duk wani sabani duk wani rikici duk wata husuma da kaga an yi a duniya sai Allah ya warware ta a kiyama wanda ita ce hikimar tsayuwar hisabi saboda haka yasa al'amari yake da ban tsoro saboda shi Allah idan zai yi hukunci kamar yadda Allah ya faɗa a nan wa huwal fattahul alim Allah mai hisabi ne kuma Allah masani ne Allah ya san gaskiya da ta bayyana kuma ya san wanda ta buya yafsilu bainal fariqain bil haqq hina yajma'uhum yawm al qiyama qul aruni alladhina alhaqtum bihi
aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka'a kalla bal huwa allahul azizul hakim
qul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka'a kace ku nuna min waɗanda kuka haɗa su da Allah a matsayin abokan tarayyansa ku nuna min su wato Allah yana ce ma annabi ka ce musu ku nuna min gumaka gumakan da kuka ce wai da wai su ne abokan tarayyan Allah idan aka nuna sai a ce kalla a ba su bane ba Allah bane ba Allah bane domin inda Allah ne ba za a iya ganin su ba inda Allah ne ba za a iya ganin su ba bal huwa Allahul Azizul Hakim ce a'a abin bauta na gaskiya shine Allah kuma Allah nan mabuwayi ne Allah nan mai hikima ne mai Allah ya ce a gaba
wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun
wa ma arsalnaka bamu aike ka ba ya kai muhammad bamu aike ka ba illa kaffatan lin-nas face ka je ga mutane baki ɗayan su bashiran ka zama mai albishir ga wanda ya bi kai samu aljanna nadhiran mai yin gargadi da cewar akwai wuta ga waɗanda suka saba ma Allah walakin aktharan nasi sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba su sani ba la ya'lamuna mafi yawan mutane ba su san albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su san darajar da Allah madaukaki ya masa ba saboda haka yasa mafi yawan mutane kafirai ne wannan shi ya nuna cewar mafi yawan mutane ba sa riko da gaskiya Allah ka tsare mu wa yaquluna mata hadhal wa'd wa yaquluna sai kafiran makka suna cewa to mun ji ka ce akwai ranar da za a hada mu sannan ai hisabi mata hadhal wa'd yaushe ne wannan alƙawari zai tabbata in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya mecece amsa
qallakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdirun
qallakum mi'adu yawmin Allah yace ga gaya musu kuna da alƙawarin wani yini ne wanda babu dare wannan yini la tastakhiruna anhu sa'atan ba za a jinkirta muku game da shi na sa'a guda ba wala tastaqdimuna kuma ba za a gaggauta karban rayukanku kafin lokacin shi ba wato Allah ya riga ya saka rana guda ta hisabi ita wannan ranar babu abin da zai sa Allah ya canza ta tana nan Allah ba zai gaggauta ta ba Allah ba zai jinkirta ta ba amma tana zuwa babu shakka kuma wannan rana idan ta zo Allah madaukaki zai tara bayansa gaba ɗaya a fili guda Allah ka kyauta ƙarshen mu wa qala alladhina kafaru
lan nu'mina bi hadha alqur'ani wa la bil ladhi bayna yadayhi wa law tara idh adh-dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhuhum ila ba'd lil-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil-ladhina istakbaru lawla antum lakunna mu'minin
wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafurci mutanen makka suka ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani ba za mu taba imani da wannan alqur'anin ba za mu gaskanta shi ba wala bil ladhi bayna yadayhi litafam ma da aka saukar kafin alqur'anin su ma ba za mu yadda da su ba shine Allah ya ce ma annabi walau tara idh-dhalimuna da dai kaga lokacin da az-zalumai mawqufuna inda rabbihim ake tsatsai da su a gaban Allah wato Allah yana ce ma annabi ba sun ce ba za su gaskanta alqur'ani ba ina ma a ce kana ganin su wato Allah ya riga ya san gaba Allah ya san duk abin da zai faru gare mu daga nan har abada Allah ya sani shine Allah ya ce ma annabi kai ina ma da kaga yanda suke a tsaye a filin hisabi a gaban Allah wato ana ga ma annabi ina ma a ce mun nuna maka da kaga yanda suke tsayuwa a gaban Allah kaga ya nuna cewar Allah ya ma san yanda dan adam zai tsaya a filin hisabi da irin maganar da za ka yi da makomar kowa Allah ya sani Allah ya ce ina ma ka gani a lokacin da aka tsaye da su a gaban Allah yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla sashi na mayar da magana ga sashi yaqulu alladhina istad'ifu lil ladina istakbaru masu rauni suna gaya wa manya masu ƙarfi laula antum lakunna mu'minin in ba dan ku ba da mun yi imani to kaga an tara kafirai a filin hisabi ba a ma yi magana ba amma ana tsatsaye mutum ya gane kuransa har ma ana wato ana mai da magana a tsakanin talakawa da shugabanni tsakanin masu rauni da masu ƙarfi qala alladhina istakbaru
lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum al-huda ba'da idh da'akum bal kuntum mujrimin
qala alladhina istakbaru wadanda suka kasance su ne manya wato wadanda zaman to su ne manya suna gaya ma lilladhina istadihu masu raunin su anahnu sadadnakum anil huda anil huda shin kuna nufin mu muka hana ku bin shari'a is ja'akum a lokacin da shari'ar ta zo gare ku bal kuntum mujrimina kai ku dai masu laifi ne wato Allah yake ba mu annabi Muhammad labarin muhawarar ma da za a yi tsaka a lahira a tsakanin manyan kafirai da mabiyansu tsakanin shugabanni da talakawansu a filin hisabi su ya su Allah ya ce yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl su ya su suna maida ma juna magana mai Allah ya ce a gaba
wa qala alladhina istudhifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahari ta'muruna an nakbura billahi wa naj'ala lahu awdada wa asarru nadamata lamma ra'aw al-'adab wa ja'alna al-aghlala fi أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ما سروني sai suna cewa masu ƙarfi bal makrul layl wan nahari a makircin da kuka yi ta kullawa ba dare ba rana istamuruna na a lokacin da kuke mana umarni an nakfura billahi mukafirce ma Allah wa naj'al lahu andadan musanya ma Allah kishiyoyi wannan hadin labarin Allah yake gaya ma annabi Muhammad ga muhawara da za ta auku a tsakanin manyan kafirai da mabiya a filin hisabi saboda kai sa mu alqur'ani maganar Allah ce ba tsarin annabi Muhammad bane saboda ka alqur'ani yake da wani tsari na daban Allah ka kara mana imani da shi Allah ya ce ma annabi waja'alna al-aglala wa asarru nadamata sun boye nadama a zukatansu lamma ra'aw al-azab a lokacin da suke ganin azaba wannan nadamar ita ce ta sa da abin ya kai inda ya kai domin shi Allah idan aka zo filin hisabi hikimar Allah ita ce sai ya kawo jahannama sai a ajiye ta a gefe da mumini da kafiri kowa yana ganin ta to sannan sai a kyale ba a ce ma kowa komai ba a samu shekara kamar 50 kana tsaye ka kalli wuta ga makwabcinka ga abokinka ga shugabanka to shine Allah ya ce lamma ra'aw al-azaba sun ga wutan sai suka boye nadama saboda anan tsayuwar mutun ya isa ya makansa hisabi ka isa kai makanka hisabi ka sani shin kai gaskiya ko ƙarya mutun ya sani to shine karshe suna wannan ja'alnal aglala fi a'naqil ladina kafar sannan sai azo mala'iku su rika sa anka a wuyan kafirai to da zaran kaga an sa sarka an kawo karfe an saka a wuyan kafiri kai ma ka san makoma ba za ta yi kyau ba su waɗannan ba maganar hisabi watsa su ake yi a wutar jahannama duk wanda kaji an ce an sa mai sarka a filin hisabi to magana ta kare da zaran wuta na bukatar abinci sai a watsa su hal yujzauna illa ma kanu ya'malu shine Allah ya ce shin an saka musu ne face abin da suka aikata ai Allah bai zalunci me yace gaba
wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa qala mutrafuha
wama arsalna fi qaryatin babu wata alqarya da muka aika min nadhirin wani mai gargadi illa qala mutrafuha face mani imtan wannan alqarya mani imta su ne masu dukiya masu mukami manya mutanen gari su ake kira mutrafuha inna bima ursitum bihi kafiruna mumun kafirce ma abinda aka aika ku da shi wato wadanda suke fara kafirce ma sakon Allah masu dukiya ne masu mulki manyan mutane masu ƙarfi na gari waɗanda ke gari suke fara butucce ma Allah وقالوا نحن أكثر
أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين
وقالوا سنة نحن أكثر أموالا ممبيا وندوكيا وأولادا ممبيا ونيارا وما نحن بمعذبين كوم بذائمنا أزابا با وتوانا يانون هلن duka inda ka duba duk duniya kowane gari hali guda ne Allah ya ce masu mulki da masu dukiyan garin to sukan yi tunanin da dukiyarsu da ƴaƴansu wata dama ce gare su da zata hana Allah ya musu azaba Allah sai ya ce qul inna rabbi
yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin
قل إن ربي يبسط الرزق كتشي الله مهلكينا شيء كيشم في الأرزقين لمن يشاء جواند الله يسوع ويقدركم الله شيء كي كنت تأرزقين جواند يسوع دنك أجا كاسام وأن الله نيباك بعد بارك بتشي واند يرسى شيء ما الله نهانا شيء ولكن اكثر الناس لا يعلمون سيدا ما في يوم متاني بسيدا ده wannan ba bu sani ba da yawa sun dauka karfinka iliminka shike saka samu dukiya alhali ba haka bane rabon Allah ne kuma sannan dan an baka dukiyar ba komai bace mai Allah ya ce
wa ma amwalukum wa la awladukum billati tuqarribukum indana zulfa فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
وما أموالكم دوكياركم ولا أولادكم دائعينكم بالتي تقربكم عندنا زلفا ودنا باساسا كوكاركو سنترمو دوكياركو باتاسا كاركو سنتر الله yawan yara baya saka ƙara kusantar Allah ta yaya ake kusantar Allah illa man amana wanda ya imani wa amila salihan yayi aikin ƙwarai ya zamanto yayi imani yayi amfani da dukiyarsa ya kusanci Allah yayi amfani da ƴaƴansa ya sanar da su Allah to wanda zai iya kusantar Allah ka'idar shine a samu imani fa ulaika lahum jazaa'u dhaif wadannan suna samun sakamako wanda ake ninka shi bima amilu ta dalilin aikin da suka yi wa hum fil ghurfati aminun wadannan su suke tsira a cikin benaye na gidan aljanna Allah ka samu ne wadancan kuma fa
wallazina sa'una fi ayatina mu'adina ulaika fil azabi muhdharun
والذين يسعون في آياتنا waɗanda ko suka yi ta kokari suna shiga ayoyin Allah da nufin za su gagare Allah mu'ajizin suna so su nuna gazawar Allah saboda ka suna fada da alqur'ani tunda suna da dukiya kuma zaka gani ana amfani da dukiya dan a yaki addinin musulunci shi yasa Allah yake cewa yayi bayanin wanda ya amfani da dukiyarsa dan ya samu yardan Allah to zai samu benaye a gidan aljanna wanda ya amfani da dukiyarsa yana ganin zai gagare Allah yana ganin zai gagare shi don duk wanda yake ganin zai iya amfani da dukiya ya fi karfin musulunci Allah ya ce ulaika fil azabi muhdarun wadannan ana tattara su ne cikin azabar Allah a ranar kiyama kuma ba su innasara a wannan duniyar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك